sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Sulemaniya da ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 14 ga watan Fabrairu 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Sarfilu ba mukanin labarin
to binta wasu jerin harba-harba da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane a kalla uku tare da jikka da wasu biyar Sakataren Janar na Kungiyar Tsaro ta NATO ya jaddada buƙatar samar wa Ukraine da ƙarin makamai da kuma cika alƙawarin isar tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki. Haka kuma za a ji cewa yau Talata masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu bayan kwashe sa'o'i 200 ƙarƙashin ɓaragwazon gine-gine.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa bayan gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Omelefe ya ce wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu na daina amfani da tsoffin takardun kudin naira na nan daram masana shari'a a kasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya baiwa yan kasar damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kudi sai iya kawo tashin hankali a kasar
to idan aka ce ana cin biyayya ga hurumin kotu to da a tsundun mu cikin ya matsi da rashin hankali domin kotu ita take da hurumi karkashin sashe na 36 karkashin hurumi na sashe na 6 karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa 304 na tsarin mulkin Najeriya kotu ita ce wadda take dariya wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsafta kotu
Za kuma ku ji cewa gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun baiwa babban bankin kasar CBN shawarar ya ƙara wa'adin na canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin shine mafi dacewa a halin yanzu sannan za ku ji cewa majalisar dokokin kasashen ECOWAS ta gargaɗi sojojin da ke mulki a kasashen Mali da Burkina Faso cewa su hatara shirin su na kafa wata federaliyya kasashen biyu sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya wasu jerin harba-harba da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane a kalla uku tare da jikka ta wasu biyar Chris Rosman, mataimakin babban jami'in 'yan sanda na kwankwariya ya shaida manema labarai da sanyin safiyar yau talata cewa waɗanda suka jikkata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. Rosman ya ce wanda ake zargi da harbin wani mutum ne mai shekaru 43 da haihuwa wanda daga baya aka samu gawarsa a wajen harabar jami'ar bayan da ya harbe kansa har lahira kuma ya ce jami'an tsaro sun yi artabu da shi. Rosman ya ce wanda ake zargin ba shi da alaka da jami'ar ta kowace hanya. Ya ce ba mu san dalilin da ya sa ya zo harabar jami'ar don yin hakan a daren yau ba, wannan wani bangare ne na binciken da muke gudanarwa in ji shi. An fara harbe-harben ne a wani gini na jami'ar inda aka ci gaba da yin harbe-harbe cikin ƙanƙanin lokaci inda aka yi ta harbe-harbe kan gungun ɗalibai da ke kusa. Lamarin da ya sa hukumomi suka umarci waɗanda ke harabar makarantar da su nemi mafaka. Sakataren Janar na Kungiyar Tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya jaddada buƙatar samo Ukraine da ƙarin makamai da kuma cika alƙawarin isar da tankunan yaƙi da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na Kungiyar Ƙawancen Ukraine da Amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau talata a birnin Brussels. Stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo a cikin wani muhimmin lokaci. Kuma a ranar talata abokan ƙawance za su magance buƙatun gaggawa na ƙara tallafi ga ƙasar Ukraine. Stoltenberg ya ce mako mai zuwa za a cika shekara ta farko na mummunan yaƙin da ake a Ukraine wanda ya zama cikakken mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine kuma ba mu ga alama cewa shugaba Putin na shirin samar da zaman lafiya ba abinda suke gani shine akasin haka yana shirye-shiryen ƙara ƙarfin yaƙi ta hanyar sabbin hare-hare da samar da matakan kariya.
Sonan ba da jima'a ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin biyo bayan kalaman gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele wanda ya ce wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu na daina amfani da tsoffin takardun kudin naira na nan daram masana shari'a da sauran masu ruwa da tsaki a kasar sun ce kin bin umarnin kotu da ya baiwa ƴan ƙasa damar su ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi har sai kotun ta sake yanke hukunci akan lamarin zai iya kawo tashin hankali a kasar wakili murya Amurka dake Abuja Halima Abdurrauf ta aika mana da rahoton
Gwamnan CBN Godwin Emefiele ya bayyana wannan matsaya na babu gudu ba ja da baya a game da daina amfani da tsaffin takardun kuɗin ne a lokacin da yake zantawa da jami'an diplomasiya a ma'aikatar harkokin waje dake birnin Abuja a ranar Talata. Emefiele ya ce an fara samun sauki a al'amarin karancin sabbin takardun kuɗi sosai tun lokacin da aka fara biyan kuɗaɗen a cikin bankuna wato over the counter payment. Baya ga samu a na'urar ATM da kuma amfani da manyan wakilan babban bankin kasar yana mai cewa don haka babu buƙatar yin la'akari da ni sauyi daga wa'adin ranar 10 ga watan Fabrairu. Bayani na Emefiele na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan ƙasa ke cikin rudani a game da umarnin kotun koli da ta tsawaita wa'adin zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu. Har zuwa ga lokacin da kotun za ta saurari ƙarar da gwamnoni uku daga arewacin ƙasar suka shigar a gabanta. Shin menene tanadin doka idan aka sami irin wannan sabani da ake gani? Barista mai nasara Kogo ya ce,
"To idan aka ce ana kin biyayya ga hurumin kotu, to da a tsundun mu cikin ya matsayi da rashin hankali domin kotu ita take da hurumi karkashin sashe na 36 karkashin hurumi na sashe na 6 karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa 304 na tsarin mulkin Najeriya kotu ita ce wadda take rariya wadda take tsaftace datti daga kuma rashin tsafta kotu ita ce wadda take bangarorin gwamnati bangaren masu yin dokoki da bangaren masu zartarwa wato daidai da sashe na 4 da sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya in an samu wani abu ba daidai ba ɗan ƙasa suna iya zuwa kotu in suka samu kuma hukuncin kotu to ya zama wajibi ne a yi biyayya gaba ɗaya ga kowane ɗan ƙasa. Shi ministan shari'a ma da ya fito yana nuna kalubalanta inda ya san muhimmancin ofishin shi daidai da hurumi na sashe na 147 da 150 da 174. Yana da dama abinda ake kira nolle prosequi. Yana da dama da zai iya zuwa ya dakatar ma da duk wata shari'a wanda ba sai an tsaya ana takaddama ba.
Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya bayyana cewa
wannan kujerar na ƙida gwamnan babban bankin Najeriya Emefiele ya hauye zauna ya kemi mai akai ba laifin sa bane kuma yadda wasu mu suke fada kuma haka ne shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari shi muke kallo shi muke duba ga matakin da zai dauka akan wannan magana ba mu taba samun wannan yanayi ba kasar Najeriya a ce babban gwamnan banki ya tsaya kemi mai duk da wahalar da ake ciki kuma wannan magana ta bankuna na commercial bank da suke kin karfin kudaden nan da kuma kin kara lokacin karbin kudaden nan da hatta kai ga su kansu central bank suna cewa daga ibon kudin ana kaiwa branches din su na kasa ya nuna gazawar wannan mun san akwai hukunci da babban kotun koli na Najeriya ta bayar akan wannan magana amma duk da haka aka ce ba za abu ba dalilin da yasa nace ba za abu ba saboda gashi nan muna ji muna gani an yi kememe ba a karbin kudaden
ko yaya ƴan kasa ke ganin wannan al'amari Malam Ibrahim mai kantin sayar da kayayyakin amfani na yau da kullun ne inda yace
gaskiya wannan labarin sai a hankali gaskiya al'amarin nan ya kamata a sassauta ma mutane wannan abu ya shafi mutane da yawa
duk kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya a game da wannan matsaya da aka cimma ya cika yayin hada wannan rahoto idan ana iya tunawa a makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin Kogi Kaduna da Zamfara suka shigar da ƙara a gaban kotun da neman a tsawaita wa'adin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi don rage wahalar da ƴan ƙasa ke ciki Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ki Halima Abdurrauf har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sarfili da ƙarshen labaran duniya
Yau Talata masu aikin ceto a Turkiya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragozan gine-gine bayan kwashe kusan sa'o'i 200 bayan wasu mummunan girgizar ƙasa a yankin mutanen da aka ceto na bayan nan sun hada ɗaya daga cikin rugujewar gini a lardin Adiyaman da kuma wasu mutane biyu daga wani gini da ya ruguje a tsakiyar Karamanasa da ke kusa da yankin da lamarin ya fita azzara gidan talabijin na Turkiya ya watsa hotunan yadda aka ceto mutanen sai dai masana sun yi gargadin cewa lokaci yana karewa don samun karin mutane da rai a cikin raguwar gine-ginen da suka ruguje bayan daukar lokaci mai tsawo Al'ummar Turkiya mazauna Samandak da ke lardin Hatay sun kuka da yadda gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu wanda da ya tsira daga girgizar ƙasa ya shaida sashen Hausa wato sashen Turkiya na muryar Amurka cewa ana yin komai ne ta hanyar masu aikin sa kai da ƙoƙarin al'umma ba wai gwamnati ba Birtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Dinkin Duniya da ke nuna cewa Iran na baiwa ƴan tawayen Houthi na Yemen makamai na zamani. Hakan na zuwa ne bayan da jami'an Birtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin-juyin halin musulunci da ke birnin Tehran kan kananan jiragen sama marasa matuki da sojojin ruwan masarautar suka kama. Ma'aikatan jirgin ruwa na Birtaniya HMS Montrose sun kame quadcopter, wato da yake da jirage marasa matuki da jigilan makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan Fabrairu da ya gabata. Daga ƙarshe Amurka ta faɗi jiya Litinin ba ta san asalin abubuwan uku da ta harbo a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ba a lokacin da suke shawagi a cikin iska a sararin samaniya a arewacin Amurka. Gwamnati ta ce ba ta yi imanin cewa abubuwan da jiragen sama ne na sa ido ba, ko da yake ta bari yiwuwa za su iya kasancewa hakan.
Sai da tafi da Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna a Najeriya kan batun canjin kuɗi, inda gwamnonin jihohi 36 suka baiwa babban bankin kasar CBN shawarar ya ƙara wa'adin canjin kuɗi har zuwa shekara ɗaya nan gaba, abinda ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin ƙara wa'adin shine mafi dacewa a halin yanzu. Wannan shawarar da ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta bayar ta biyo bayan wani zamani na musamman da ta yi da shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho. Daga Abuja wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Wannan jawabi da ƙungiyar gwamnonin Najeriya suka fitar ya biyo bayan wata zama ta musamman ne da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda mai magana da yawun ƙungiyar Abdulrazak Bello Barkindo ya shaidawa muryar Amurka ta wayan tarho. Razak ya ce gwamnonin sun nuna goyon baya ga matakin sauya kuɗin Najeriya da ake ganin ya dauki dogon lokaci ba a yi ba, amma kuma suna ganin lokacin aiwatar da tsarin ne bai yi daidai ba.
Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abinda suke nuna shi ne sun yi murna da cewa Najeriya ta samu ci gaba kuma tana kokari ta cimma sauran kasashen duniya da suke amfani da hanyoyin sadarwa ta wurin cinikayya. Amma wannan matakin da ya dauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri, kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a ranar kasuwa, amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu kuɗin. Saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a dauke shi ba, sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba. Don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane, tunda a ƙasar nan yanzu ana sai da kuɗin, sai ka ga mutum yana da naira 100 yana so ya canja sai a ce sun yi ba da naira 100 a bashi naira 70.
Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ba da misalai da yadda sauran ƙasashe suke sauya kuɗaɗensu, inda ya fatan za a bi wannan tsarin.
Ƙasashe da yawa sun na canjin kuɗi, kuma sun yi canjin kuɗi. India ta yi, Rasha ta yi, China ta yi, Zimbabwe sun yi, kai ga su nan kusan za mu iya cewa ƙasashen ba su lissafuwa. Yawanci za ki ga cewa akan ɗauki shekaru da yawa wanda ana karɓan tsofaffin kuɗi. Ƙasar Ingila ko kwanan nan ta canza wasu daga cikin takardun kuɗinta, haka nan ita kanta ƙasar Amurka ta canza takardun kuɗinta a lokuta da yawa.
To sai dai duk da wannan hali da ake ciki, ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Filato a ta bakin Alhaji Dauda Abubakar Garkuwa ya shaidawa muryar Amurka ta wayan tarho cewa ana ta mu'amala da tsofaffin kuɗaɗe saboda babu sabbin.
To abin da ke faruwa shine duk wani wannan tsofaffin kuɗaɗen nan muna ansa wa juna, duk muna hidimomi muna tsayawa da su, ko da banki ma sun rufe mu muna bin umarnin kotun koli, babban kotun Najeriya umarni da ta baya muna nan a kan shi, shi muke ji. Saboda haka muna roƙon gwamnatin tarayya ta tsaya ta taimaka mana da sababbi, saboda mu matsalar mu rashin sababbin ne.
Gobe Laraba ne kotun koli za ta zama na musamman akan ƙarar da jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara da jihar Neja suka shigar akan batun ƙarancin sabbin kuɗaɗen. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To a yayin da kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea Conakry suka yi shelar hada gwiwa a ƙarƙashin tsarin federaliya domin tunkarar kalubalen da ke gaban su. Majalisar dokokin kasashen ECOWAS ta gargadi sojojin da ke mulki a waɗannan kasashen da su hatara da dukkan wani yunkurin da ka iya mayar da hannun agogo baya a ayyukan da ake gudanarwa a kasashen 15 na yankin yammacin Afirka. Ga rahoton da wakilinmu da Amurka da ke birnin Yamai, Sulemomin Barma ya aiko mana.
A ƙarshen ziyarar da ya kai a ranar 31 ga watan Janairun da ya gabata a ƙasar Mali, Prime Minister Rikon Kwaliyar Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, ya bullo da shawarar kafa sabuwar federaliya a tsakanin ƙasashen biyu masu matsaloli iri guda. Haka kuma a wani taron da suka gudanar a birnin Wagadugu a ranar 9 ga watan nan na Fabrairu, ministocin harkokin wajen Burkina Faso da na Guinea da na Mali sun sake nanata wannan aniya da nufin tunkarar kalubalen da ke gaban su. Sai dai da yake mai da martani a taron cikon shekara guda da juyin mulkin da ya kawar da Alpha Conde daga Karaga, mataimaki na biyu na shugaban majalisar ECOWAS Bukari Sani Zilli ya ce ba za su lamunta da irin wannan take-take ba da ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin kasashen yammacin Afirka.
Matsayinmu na majalisa ba mu amince ba, ba mu ba da yarda ba. Majalisa ta al'ummar mu ce ta kasa 15, kuma ba za mu bari ba abin da za a cuta mu al'ummar mu. Muna musu galgadi su zamna cikin wannan espace din, shine alheri a gare su, kuma shine alheri a gare mu duka.
Shugaban kungiyar farar hula ta Mojena Siraji Isa ya yaba da matsayin majalisar ta sai da yawo. A ra'ayinsa, wannan yunkuri hujja ce da ke nunin sojojin da ke mulki a waɗannan ƙasashe ba su da niyyar shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula.
Duka wannan kewaye-kewaye da wannan yanke-yanke alaka da ƙasashe ba wani abu yake nufi ba, shine yadda za su iya su makale bisa ƙarar mulki ba tare da sun yi abun da suka yi ikirarin ya kawo su, shine su mai da ƙasashen su bisa ga turba ta demokradiya.
To amma wani mamba a kungiyar MSU Sando ya ga mace Muhammadu na ganin rashin dacewar tsoma bakin majalisar ta ECOWAS a sha'anin cikin gidan waɗannan ƙasashe da ya kira masu fafutukar kubutar da kansu daga tura mulkin mallaka.
Sai dai abu ba ta magana sai an yi banna. Ya kamata da su yi shi duk ƙasashen da suka gani akwai matsala na justice na governance su ce ba su yarda ba, amma suna zamanin suna gani shugabannin ƙasashe suna gallaza mu talakawa. Sai mutane sun tashi da kansu sun bijire, sanannan sai da za su zazo su a ba mai raba a zo a yi haka a yi kaza a yi kara a yi itace.
A nan dan majalisa Bukari Sani ya yi tunatarwa kan yarjejeniyar protocol additional da kasashen sai da yawo suka rattaba wa hannu a shekarar 2001.
Shi laka takardun su mana shi ba wai tarihi juyin mulki gaba ɗaya da aka yi na cikin kasashen nan guda uku. Sai dai awo inda ba a so sai da ta gaya musu wuyo Alpha Conde an ce mishi kai hankali kakka sake ka ketare ka ce sai ka yi hawa na uku. Bai ji magana ba, ya ga abin da ya gani. Ita Mali abin da ya fara kawo rigima zaɓe da aka yi, ɗan shugaban ƙasa ya ce a goge sunan mutum 31 a rubuta suna abokan shi. Lokacin da jingere ya ɗauki iko a waga sai dai awo ba ta zo ba, tace ga wa'adi mun baka ko ka aje iko ko ka ga wuyo.
Burkina Faso da Mali da Guinea Conakry na fama da takura a sakamakon dakatarwa daga kungiyar ECOWAS saboda juyin mulkin da soja suka yi a kasashen uku waɗanda a halin yanzu suka raba gari da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka wato Faransa. Hujjoji masu ƙarfi na nunin kusanci a tsakanin su da Rasha da suke ɗauka a matsayin sabuwar uwar ɗaki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla an gaishe ka Sulemomin Barma. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 18, karfe 4 kenan da minti 18 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da ya rage kasa da mako biyu a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, shirin noma ya tattauna da wasu manoma daga jihohin Jigawa da Kebbi kan abinda suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaba a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari shine ya tattauna mana da wasu manoma daga jihar Jigawa.
Sunana Muhammad Yunusa, jahul local government.
Baba, ana taba noma?
Alhamdulillah, ina taba bakin iya gurgudu irin namu na Talakawa.
Yanzu gashi ana ta rayon kurin za a yi zabe. Wai yanzu sabbin gwamnatoci nan da za su zo. Me kuke sa ran gani ne a wurin su, misali an matsayin ku na manoma?
To mu a matsayinmu na manomi, shi manomi ala kul halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki, gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawaita shi. A wadace. To shi manomi idan ya samu wannan, to komai zai dinga zo masa a sauki. Amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka, a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada, kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana ta masa da hankali. To kaga duk gwamnati da za ta zo ce mana wannan, to insha Allah muna sa ran gwamnati ce mai adalci, mai san talaka ya ji daɗi. Amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba, to gwamnati ce wadda ba ta san talakawa su ci gaba, tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba. To kaga shi noma wani abu ne tuntun shi muka gada, shi kuma shi muke kai. Kuma har yanzu duk wani manomi, in dai manomi ne, ba zai ce wayyo Allah ba. In dai zai noma insha Allahu rabbi ba zai ce wayyo Allah ba. Amma duk ran da babu taki, gwamnati ba ta ba ku taki ba, to gaskiya akwai matsala.
To ku kawai matsala ku taki ce kenan?
Eh, to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan, ko da fari sun zo ko kuma in su kwari, kaga kana da maganin da zaka fesa musu. Mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene, ai dabara muke, mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya, kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba. Amma duk wanda zata zo ta samu mana da wannan, kaga alhamdulillah muna jin dadi, muna kyauta san wannan gwamnati mai adalci.
Sunana Alhaji Ali Dan Dutse. Abinda muke addu'a a matsayinmu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo, domin shi manomi abinda yake da bukata a inganta masa nomansa, a bashi takin zamani, a bashi magunguna, a bashi maganin feshi, da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yanda za mu aje kayayyakinmu da kuma yanda za mu dabarun noma. Abinda muke da bukata kamar yanda gwamnatocin nan duk wanda yazo ya nemi mana alƙawari, mu manoma zai ce mu ƴan gata ne, yana son duk abinda za a yi za su inganta mana noman mu. To abinda muke
a koya muku ƙarin dabarun noma na zamani,
koya mana dabarun noma na zamani, koya mana kuma yanda zamu adana amfanin mu yanda zuwa gaba zai yi daraja. To shine muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkar mu ta noma a Najeriya gaba daya.
Sunana Alhassan Muhammad daga karamar hukumar Kirika Sanmu a jihar Jigawa. To ni manomi ne. To saboda haka muna son mu samu taki, shi manomi yana bukatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka. To muddin aka ce ka samu wannan kai shikenan bukatar ka ta biya. To amma yanzu
a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa,
a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu, ba wai lalle sai babba ba, tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi, kananan ba sa samu. Sai kaga wanda ba shi da gona an bashi mota guda, wanda kuma yake da gonar ya zamanto an bashi kwano ko kwano biya ka.
To ku ba ga wannan mai fatan ku ga gwamnatin da za a samar misali?
Fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau, mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya, ba wai lalle sai an bashi ma kyauta ba.
Shi ma wakilin mu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma.
Ina magana da Malam Anas Tukur Gulma. Yau duk wanda ka ga noma daga wanda ga iya noma daga wanda ya testa ta kudin mutane ya taho yana sayan taki, koda an ka hawa ga gwamnati taki naira 7,000-7,500 haka yake. Yau takin ga buhu guda naira 23,000-24,000-25,000 yake. Hetur koda an ka hawo yana bai kai naira 100 ba, yau hetur naira 300 aka sayi, ba ƙara ma kowa albashi ba. Dan an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma. Yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane, su ɗaya ga ƴancuwa su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga, saboda yau buhun taki guda albashin malamin primary na LGE na jihar Kebbi albashi ne bai san buhun taki guda. Malami na secondary albashi ne wanda an maya yana san buhun taki biyu. To da taki dai aka noma tsakanin Allah. To ita ta aka tayi mana ƙarya cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe. Saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya dan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani dan kasuwa unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jihar Kebbi dai ina ƙare ma da ƙarau Allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu
masu sauraro anan zamu lissa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawa da manoma daga jihar Kebbi yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Muhammadu Ibrahim Kwari da wakilin mu na Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Jude Ladis Gresham da ta yi makata da mana sauti da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Sakai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. Sakon na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace ya kamata kotun koli ya ce ma CBN ya bar mutane su ci gaba da amfani da tsaffin kuɗi har zuwa nan gaba tunda dai babu wadatattun sabbin kuɗi a hannun jama'a sannan kuma ya kamata ta umarci CBN ya gaggauta wadata bankuna da sabbin kuɗi dan al'umma su samu sa'idar rayuwa domin ruwa ya kai mana ga wuya mutum haɗiye mu yake da kuma sako na gaba yace wannan babban bankin ƙasa CBN mun ji ka ce tsaffin takardun kuɗi sun zama tamkar takardar da ba ta da wani amfani tun ranar goma ga wannan watan to ya dai kamata in ana sara a rika duba bakin gatari duba da ganin nan da ƴan kwanaki ne za a yi babban zabe inda jama'ar ƙasa za su nemar ma kansu mafita sako daga Alhaji Mene Yusuf Bari jihar Yobe sai kuma sako na ƙarshe wanda ya fito daga Isuhu Dilan Faki yace salam muryar Amurka dan Allah ku sanarwa da shugaba Buhari cewar wallahi fa al'umar Najeriya suna cikin mawuyacin hali sakamakon wannan matsala ta canjin kuɗin da suka saka mu samar da sabbin kuɗi ba sannan kun sa jama'a sun kai dukkanin kudaden su bankuna ya kamata ku ba bankuna umarnin baiwa jama'a sabbin kudade tunda ba ku da sabbin a ƙasa domin wallahi wannan canjin kuɗin talakawa kawai aka cutar ba masu kuɗi ba da ƴan siyasa to mun gode a ci gaba da aiko mana sakonnin ku kuma za mu ci gaba da karin ku muku assalamu an gaishe ki Aisha Mu'azu yanzu kuma sai labarai a takaice.
Binta a takaice an ji cewa wasu jerin harfa-harfa da aka yi da yammacin jiya Litinin a jami'ar Michigan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu biyar. Chris Rosman, mataimakin babban jami'i na 'yan sanda na riƙon ƙwarya, ya shaida mana ma labarai da sanyin safe yau Talata cewa waɗanda suka jikkata duk suna kwance a asibiti cikin mawuyacin hali. Sakatare jiran da kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya daddada bukatar samarwa da yukirin da karin makamai da kuma cika alkawarin isar da tankunan yaki da sauran manyan kayan aiki a daidai lokacin da ministocin tsaro da jami'an tsaro na kungiyar arewacin yukirin da Amurka ke jagoranta suka hallara a wani taro a yau a birnin Brussels. Stoltenberg ya faɗa manema labarai cewa tattaunawa ta zo cikin wani muhimmin lokaci kuma a ranar Talata abokan kawancin za su magance bukatun gaggawa na ƙara tallafi ga Ukraine.
Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya tsaya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro ne ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.